بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يقرا مو أو أن رانا لهدي لا يقرا ذو القعدة شكرة دو لا يقرا ذو القعدة بإن دبقوي وأن يدري ذا شكرة قرا يقرا ذو بير عشان نشد ميلادية ana majalisi na wanda shine majalisin farko tun bayan hutu da muka je na Ramadan wannan shine darasi da zamu dawo na wannan littafi tajridu tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali al-maqrizi muna shafi na 99 ina malan ya koro mana bambance bambancen mutane game da amfanin ibada wai ibada ne da muke yi mu ce shi amfanin ta a wajen to an fafado wasu maganganu na daya na biyu na uku za mu tashi a wajen aji na uku na hudu insha Allah ta'ala nan muka tsaya malati wa sinfar rabi' hum alqailuna bil jam'i bayna al khalqi wal amri wal qadari was sabab fa indahum anna sirra al ibadati wa ghayataha mabniyun ala ma'rifati haqiqati al ilahiyyah ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالمعلوم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود فعندهم مقام معرفتها على النحو الذي فسرناه به لغة وشرعا ومصدرا وموردا استقام له معرفة حكمه العبادات وغاياتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون amma ba ta ba mana ya kawo mana sabani na malamai da ake da shi zami da wato ko sabani na wato ba su danganta kan zuwa ga musulunci gami da amfanin ibada da hikimarta wannan ibada da Allah ta'ala ya sa muke yi masa tana da hikima ko ba ta da hikima tana da amfani ko ba ta da amfani to sai ya kawo mana ajin farko su ne masu cewa su ibada a wajen su kawai hukumce-hukumce ne dole aka musu tilasta su aka suke ibada shi da malam ke cewa to kaga duk wanda yake ce maka shi ibada ne tilasta shi ake yi yana yin Allah-Allah ne in ya gama ibada wato ubangiji ya sanya shi a cikin wanda bai yi laifi ba kaga in dai dan wannan kadai zai rika ibada to shi a wajen shi babu wani garɗin ibada da zai samu inda in dai aka rajin cewa kai dan ubangiji ya maka dole ne kake ibada ka ga ba za ka yi shi ibada kana son sa ba to wannan akwai ta zukaro a wannan babu su waɗannan mutane su a wajen su ibada ta zama ibada ce kawai dan ubangiji ya ce a yi kuma babu wani abu da ake fahimta game da ibada misali a ce a hankalta ma ka wata mutum ya bauta ma Allah shi daya su suna cewa ba wani hankali ba zai iya shiga wannan wurin ba kawai dan Allah ya ce a bauta masa ne kawai ya zama bautan Allah shi daya abin yabo to wannan gaskiya sallar su da azumin su da zakkan su waɗannan daga su a wajen su za ka ga ko da ire-iren waɗannan mutane sun shiga za ka suna yi ne su yi su huta saboda dai kan ubangiji ya alkar da su to wannan akwai matsala kwarai da gaske sai kuma ajujuwa aji na biyu su ne wanda su kuma 'yan kadariya su a wajen su bauta kawai suna yi ne kwadugo ne ubangiji ya dauke su kawai su yi sun gama biya su abin su ubangiji ya ce su yi sallah kace su azumi, kace su imani da manzon Allah, to wannan ita ce hikima kawai da Ubangiji ya sanya dole ma sai ya wato samar da wani amfani wanda zai zama bayi za su samu wannan amfanin, wanda shine yake aiko manzanni idan su shirya, wanda in sun shirya kuma in aje lahira kawai jira za su yi. Su ba ma su ma idan sun cancanta aljanna ta biyu, a ji a ba su aljanna ta bakwai, su a wurinsu wannan zai za a je a musu kawai godi ne. Sadaka a ba su kawai zafin abin da suka gurin su kawai su, wannan shine abin da suke magana. Wannan kaga su ba masu irin wannan tunani masu cewa su a zo a biya su kudin kwadugonsu. Su ba da za su yi za su bauta ma Allah, su bauta mashi, suna yanda wato mu'minai ke bautansa, suna son Allah, suna cikin bautan, suna cikin ibada, za ka ci suna jin daɗi. Daga mutum a Ramadan da muka baro yana cewa da ma Ramadan ta dawo, saboda ya san daɗin da yake ji yayin da yake ibada. To irin wanda masu ganin cewa su kwadugo suke yi kawai a yi a ba su abinsu, kaga su a wurinsu ba za su ji wannan daɗin wannan ibadar ba. To waɗannan su ne waɗanda malam ya yi mana magana manya. To yanzu zai shiga wato aji na huɗu, shi ne wanda su ne ‘yan ajin su madala. Akwai aji na uku, su ne wanda su kuma su a wajensu ibada bauta shi ne kawai wato suna yin bautan Allah ne, saboda wannan ya ƙara musu ilimi wajen Ubangiji. Wai Ubangiji sai ya zama ya ba su wasu ilimuka na musamman, don haka ibada a wajensu suna yi ne saboda kawai samu wannan ilimuka. Har a cikinsu ma kamar su baye kenan, za ka ga suna cewa za su yi kashin hira, su yi waye, za su yi kaza, sai su wato killace kansu, suna tunanin Ubangiji, suna son Allah, suna ƙoƙarin neman yardansa. To idan suka samu abin da suke buƙata, shi ne na san Ubangiji, na ilimuka da Ubangiji zai zama ya ba su quyub al-ilahiyya, to shi kenan sai su zama ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu, ko dai ya zama ɗaya daga cikinsu. Ya riƙa ganin cewa to shi yanzu tun da ba Allah ya riga ba shi ilimuka, yanzu ba sai ya yi dukkan wasu ibadika ba, kun san da a cikin su ba ya samu haka, wanda zai ce ka ce me yasa kake kallon matan da ba taka ba, ce ai kai ka gani. Shi yanzu yana maganar jamalillahi ne, can Ubangiji yake gani, wato can halittar Ubangiji. In an ce me yasa kake shan giya, ya ce ai kai ka gani. Shi shan giya, wato shan giya dama an maka haka ne saboda kai ƙoƙari ka rike kanka ka samu ilimuka, ne tana Ubangiji ya riga ba ni ilimuka nan ba sai na hana kaina da abubuwan ba. Wani ɗaya daga cikin wasu daga cikin su, wasu daga cikin su ce a ci gaba da yin shari'a, a kiyaye shari'a, saboda in ba a kiyaye shari'an ba to zai sanya wannan ilimuka da Ubangiji ke bayarwa daga baya hana. Wanda za ka ga da yawa ‘yan Indiya suma suna da wannan aƙidar, kaga yanda suke kaɗai da kansu suna ganin wani hikimomi da suke fitowa da suke samu a cikin ƙwaƙwalwa, inda za su daina to za su zama sun shiga wani rayuwa ta mata kenan, material world, saboda haka zai zama yana tasiri a wajen tunaninsu. Wannan dai shi ne galibi za ka ga mu wani ga wani lokaci kan su daɗo wajen wasu mutane, suna ganin cewa idan mutum ya zama yana yawan hulɗa da mutane to wani shi ya zama ba ta da kyau, za a zama yana da wasu tunanuka wanda ba daidai ba, tunani ne na 'yan duniya kawai. Amma idan ya zama ya keɓe kan shi, ya zama baya komi sai tunanin Ubangiji, to zai fi samun tunani ƙwaƙwalwa ta zama tana aikinta yadda ya kamata. To wannan ajiya guda kudin ba daidai suke yi ba, ko babu yadda za a yi ka ce za ka bauta ma Allah ne kawai don ne ya baka ilimi, wato in ya baka ilimi shi kenan, wato kaga ibada ba ta da amfani wajen ka. To mu ahlus sunna wal jama'a, wannan ba shi ne dalilin da yasa muke bautan Allah ba, ko ba shi ne amfanin bautan Allah a wajenmu ba, ko ba shi ne hikimar da Ubangiji ya samar wanda ake iya hararwa daga bautan Allah ba. Shi ne yake cewa to yanzu wasifar rabi', su ajujuwan mutanen na hudu, هم القائلون بالجمع بين الخلق والامر, سوني wanda suke cewa a ku hada tsakanin halittar Ubangiji da umarni, hikiman halittarsa da kuma hikiman umarninsa ku hada guda biyu, a da za ku fahimci dalilin da sa Ubangiji ya halice ku kuma ya kaga muku wato ibadi duka. Wal qadari was sababi, ita suka ce ka hada tsakanin abin da Ubangiji ya kaddaro maka da kuma sanadiyarsa, in ka hada guda biyu a da za ka fahimci haƙiƙanin hikimar Ubangiji. وعندهم سواء وجه أهل السنة أن سر العبادة سر بوتا وغايتها هذا كما وتو من فنتا
مبني على معرفة حقيقة الإلهية an gina shi ne akan wato sanin hakikanin kalancin ubangiji shine abin bauta mafi cancanta in dai ka fahimci meye ma'anar Allah wannan da kusuwa na ubangiji to da ka fahimci kuma meye ma'anar kake bauta masa wannan shine abin da wato malam ke magana anan wa ma'ana kauni subhanahu ilaha wato mutum ya san meye ma'anar kalancin ubangiji wato abin bauta shi daya saboda idan a wato lafazin Allah kamar yadda muka sha fada wannan yana nuni zuwa ga cancantan ubangiji da bauta kuma yana nuni zuwa ga cewa ubangiji ya samar da bayi wanda dole wato za su bauta mishi saboda su ci gaba da amsa su ci gaba da wato kiran wannan wanda sunansa Allah wanda ya halitta ya ba halittar duk wani abin da yake bukata ya ba shi komai warwado to ai wannan ba sai an gaya maka ba cewa wanda yayin wannan yana bin ka bashin ka ci gaba da sansa to soyayya kuma da zaka mishi kuma shine wato duk abin da yake so kai abin da baya so kuma kar kai dukoki da yasa maka to wannan shine ma'anar bauta mu auden mu ma'anar bauta shine wato kalama kana son ubangiji kana jin cewa kai ubangiji da ya samar da kai to daga cikin abin da kalancewar sa Allah yake hukuntawa akan ka shine kai ka bauta mishi kaso shi kalama ba ta komai sai abin da yake so wannan shine ma'anar kalancin ubangiji Allah wa annal ibada malace kuma ahli sunna su a wajen su bauta mujabul ilahiyya ita ce abinda wato kalancin ubangiji mafi cancanta a bauta masa take hukuntarwa take wajabtarwa wa atarwa kuma shine alaman kalancin ubangiji Allah kalancin ubangiji Allah shine azamu halittun nan shi da kaza kalma wakina cewa a kowane aya in ka gani akwai wata aya da take nuna cewa shi ɗaya ne daya ne saboda in ka ga wani halitta alama akwai da halitta shi kenan za ka ga halitta shi gajiyayyen to shi akwai wani kamalle da ya yi shi za ka ga halitta shi yana bukata to shi kaga shi wanda ke ba akwai ya wadata cikakkiyar wadata da ke ba shi to in ko ya yarda cewa ubangiji shi ne wanda ke da cikakkiyar wadata to bari tambaya ba sai ubangiji ba zai so ba sai ubangiji ba zai zama ya rankwafa jikinsa ba baki ɗaya da gabobinsa sai ubangiji shi ɗaya saboda haka wato kalan cewa mu da jikinmu da aka halice mu wannan ma tana nuna kawai mu kawai hakikatan al'amari dole mu bauta ma Allah ko dai mu bauta ma Allah muna so ko mu bauta ma Allah ba ma so in mu bauta ma Allah muna so shine mu dinga yin mu dinga hada ba ibada mu da muke da kuma ibada wanda za mu muke zaba sallah azumi zakka mu dinga bauta ma Allah ko ba ma so ya je ka zaka bacci ya halice ka zaka zaga ya halice ka zaka ci abinci ya halice ka in dare ya zaka huta ya halice wannan abubuwa baka saka fita ba baka saka fita ba ya halice ka zaka yi magana ya halice ka zaka yi aure wannan abubuwa duk ya halice ka ne baka saka fita daga wannan bautan ba amma wannan ibada ce wanda kai ma kana ikon ka fita ya riga ya tsaga akan ka ko kaso ko kaki to kuma wannan ba shine abin yabo ba abin yabo shine ka kara da wannan ibadar da ya zama dina sai kai ka kara da wasansa da kuma wato bauta masa bauta ta zabin ka sallah in ce kai shi abu din kana so kuma kana wato kaskatar da goshin ka gaba gare shi bala cewa annal ibada mujabul ilahiyya bauta wato ilahiyya ubangiji ta ita ke wajabtar da ita kana cewa ubangiji shine Allah wajen halicci bayi to wannan yana wajabta lalle a samu bayin za su riga bauta masa tunda an ce Allahu wanda ake bauta to dole a samu mai bautan kuwa wannan shine abin da ake magana wa atharuha kuma shine tasirin kalancin ubangiji Allah wa mutabaha kuma shine abinda wato abin yake abinda wato sunan sa na Allah yake hukuntarwa wa tibaquha alaqar bauta bautan ubangiji da shi sunan ubangijin kar tibaqu muta'alliq sifati bi sifati kamar alaqan wato sifa ce da wato da sifa kaman kartibat al-ma'lum bil-ilm kaman ka alaka tsakanin sani ilimi da abin da aka sani din misali abin da ka sani da shi ilimi ai dan fara suke da juna wal maqdur bil-qudra da abin da kake da iko akan shi da ikon naka a hada suke da juna wal aswat bis-sam'i da yanda duk in ka ji wato kara to lalle ne da dole akwai wato wannan wata na'ura da ubangiji ya sanya maka wanda kake jin wannan na'urar da ita والإحسان بالرحمة دي أن أكوي توتيتو أكوي زنكي دي إن تبع أمك توتيتو أنا توسينكني والإعطاء بالجود دي أن أنا بيواتو أكوي بيواتو in daga ana baka to akwai baiwa ne wannan abuwa a tsakanin suke da juna abin da malama yake magana lafa sunan ubangiji da al-ilahu go Allahu to shi bangaren na shi al-ma'bud wanda ake bauta da kuma bangaren bawa shi al-abid wanda yake bauta a tsakanin suke da juna a tsakanin suke da juna mutum da dai akwai Allahu to lallai za a sami su ma bayi wanda suke za su ci gaba da daga wannan sunan Allah saboda ubangiji shine wanda ake bauta da cancanta dan haka dole za a sami bayi wanda su kuma za su ci gaba da bautan wannan Allah dan haka ubangiji ba zai ya zama wato an samu wani lokaci da ya zama wai babu wani babu bayi wanda su ga bautansa ba a'a sai dai in ka ga ba wannan bayi to akwai wannan bawa in ba wannan kuma wannan bayi sun kare za a samu wasu haka har ubangiji ya illa ma sha Allah amma nan ne za a ci gaba da samun haka wannan shine abinda wasu lokacin malamai da ahli sunna wannan magana ce mai zurfi zan dai ishara ce wasu lokacin malamai ahli sunna suke magana cewa jinsin halitta ba shi da farko amma kuma kowace halitta daya in ka dauka zaka samu shi ma shi ya da farko abinda ake magana wato ka zo ka ce yaushe ne ubangiji ya fara koyan halitta ko yaushe ne ubangiji aka fara bautansa bayin suka fara bautansa wannan ba ka da dama ka ce wai daga lokaci ba wani lokaci da ubangiji wato a lokacin da ya fara samar da halittu baki daya baki daya abin sai Allah suna ce maka to gabanin nan babu wani abu da ubangiji in ka ga ubangiji ya samar da shi gabanin sa kuma ya ga dama zai samar da shi makamancin sa ko abin da ya fi shi ba a baya kenan kamar da babu wani abu da za ka ga ubangiji ya samar da shi a nan gaba face ubangiji in ya ga dama zai samar da shi ko kan kofi da shi an bayyana wannan magana sai ka in kana so ka kwatanta shi da siffar sa ta magana da siffar sa ta halitta shi kansa ba ta samu wani lokaci da ubangiji ya zama ya bai iya halitta ba sai daga baya koya ba sa baka ba to haka da nika jinsin bautan ubangiji a duka bautan sa wannan ba za ka ce wai ga wani lokaci daya da a wannan lokaci ne ubangiji ya zama Allahu din ba a'a tintil azan ubangiji Allahu ne ya cancanta da bauta kuma wato akwai daga cikin bayinsa wanda suke daga sunansa da suke daukaka shi suke wato tsarkake sunansa bala ce fa indahum wajha ahli sunna wannan magana ce mai tsawo amma dai wannan dai mu fahimci abin da ake magana shine mu bauta a wajen mu ahli sunna to sunan ubangiji na Allahu in tauko ta da ita ne sunan Allahu Allahu shine wanda ake bauta da soyayya da kaskantar da kai to sunan ubangiji Allahu shine ya wadata dole mu a same mu kaskantattu kuma mu ci gaba da soyayyansa da babu kamanta dan haka alaƙan bauta da ake yi da kuma shi ubangiji alaƙa ne tsakanin sani da wato abinda aka sani iko da abinda ake da iko din akan sa wannan kamar haka suke wato ba tarkada ba wannan shine abinda malaka ke magana a kai idan wajen ahli sunna man qawa bi ma'rifatiha 'ala an-nahwi alladhi fassarnaha bihi lughatan wa shar'an duk wanda yayi wato miƙo da sanin ma'anar bauta a kwatankwacin da muka yi bayanin nan a yanzu a yare ko kuma a shari'a wa masdaran tare da komawa zuwa ga asalin masdarin wannan kalma din ka ji ka ga mece ce ibada mece ce uluhiyya mece ce ilahiyya wa mawridan da kuma wato inda wato ita wannan kalma ta bubbugo istiqama lahu ma'rifatu hikmati al-ibadati wal wazayatiha to wannan sai ya sanya ya ƙara fahimta mece ce hikimar wato muke bauta ma Allah da kuma manufan bauta ma Allah wa alima zai fahimci cewa anna hiya al-ghatu allati khulqat laha al-ibadu to yanzu bauta ashe ita ce manufan da ubangiji samun da bayi saboda ita saboda su ci gaba da amsa wato amsa sunan sa na Allah su ci gaba da wato bautan sa amsa shi na Allah su ci gaba da wato tsarkake sunan sa wa liha arsalat ar-rusul ursilat ar-rusul kuma saboda wannan bautan ne ubangiji ya aiko manzanni baki da wa uzratul kutub ya saukar da littafai wa kullu qatl jannati wan nar kuma ya halci wato aljannati da wuta baki da wannan zaka kaga wannan shine daga wannan zaka fahimci bambanci da kadan wannan azuwa guda uku da muka baro malam idan ya samu haka ya samu ma khalqul jinna wal insa illa liya'budun kace zai kawo maka aya to kaga mu an halice mu ne saboda dama san mutum da ba bayi ga ubangiji karka zamanin wai ko da aje lahira ko da za a wannan ibadar ta mu ta dike ta zama wata wata aba amma ba za mu taba tsiraita daga ci gaba da ganin girman Ubangiji da so san Ubangiji da kuma bauta masa ba idan mace ce bautan shine ka ci gaba da wato yabansa kana kuma nuna buƙatuwanka zuwa gare shi to wannan ko aje lahira ko aje ka shiga ziyarci ya ci gaba abin da ake magana shine waɗannan jinsin ibada da muke da shi a wannan duniya shine zai yanki wannan kan lalle zai yanki amma wato a aljanna za su ci gaba da yin Ubangiji hamdala za su ci gaba da yin masa wato tasbihi duk su yi wannan suwa saboda wannan diya daga cikin abubuwan da abubuwan da suka yafi aljanna ma dadi su a wajen su wa ridwanu minallahi akbar yaddan Ubangiji to duk abin da kuma zai ƙara jawo maka yaddan Ubangiji kaga ya ba su aljanna girma sai aka bala yi ku a ce da ka tsareta daga wannan bauta din ba Allah ta'ala yana cewa ma sallallahu min qablika min rasul illa nufi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa mutabba ma aiko wani manzo gabaninka ba a ce muna masa wahayi cewa ni ɗaya ne ku bauta min ni kadai ne ubangiji abin bauta da tantanta da gaskiya da soyayya da haka ni kadai za ku bauta ba ni kadai za ku so ni kadai za ku zama gabobinka baki ɗaya kun mai da su nawa wannan shi ne fa bauta ba bauta dole gabobinka yanzu mai sai yanda ubangiji ya ce ka yi da su wacin daga zuciyanka fuskanka kafanka hannunka jikinka baki daya to sai da ubangiji wannan shine bauta khudu'an wa tadallul khudu'an da ya ce kaskantar da kai ma to shine gabanka baki da sun kaskanta to sai da ubangiji ya ce kai da su bala ya ce wa qala sarah subhanahu wa ta'ala bidhalika fi qawli wannan hikimar da ba wai mu ne muka je muka gano ba ubangiji karana ya faɗa wannan hikima da ubangiji ya sanya ya halci bayi da shi a fadin sa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun dan halci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ma ana ibada to kaga dai anan ita bauta shi allati wujidati li ajli al khalaiq kulluha ita ce hikimar da saboda ita ubangiji samar da halittu baki daya kaga anan mun fahimci me kike hikimar kenan me kike amfani in ka fahimci hikimar ko za ka fahimci amfanin bauta in ka fahimci hikimar da ubangiji sa kai ya halice ka to na ka fahimci kuma me kike wato me zai amfani wannan shi amma ne fara ka maka hikimar ku na kafin ma nan gaba zai ka maka wato yanayin samara da kuma na sanin wannan hikima da to kaga yanzu watakila abinda ya kamata mu tambaye kanmu me take hikima a wajen ubangiji in aka ce ubangiji mai hikima ne meye wannan yake nufi hikiman ubangiji shine amfani da muke samu mu bayi ko ko hikimar ubangiji siffarsa ce da take koma masa kamar yanda yake sifa ta ilimi wa sunan sana al-alimu yana da sifa ta ilimi dake koma masa sunan sana al-khallaqu ko al-khaliqu yana da sifa ta halitta da take koma masa sifa ta al-hakimu akwai sifa ta hikima da take koma masa ko ko a sai dai kawai a ga amfani da aurin bayi ita wannan ba ta da alaka da ubangiji magana wafi inganci su mu'tazila suna cewa sifan ubangiji kawai shine ya halitta mana da amfani kawai in ubangiji ya halitta maka ruwa dan ka sha to wannan ruwan shine amfanin ruwan nan a wajen ka shine kawai hikima amma ba wai dan wannan hikima ce take kowa zakan ubangiji ba ba sai da ka wato ko ka kira ubangiji al-hakimu to ba ana magana wai aikin sa baki ɗaya daga hikimarsa suke fitowa ba su a wajen su wannan shine wannan bid'a ce mai girman gaske tana da wani wasu abubuwa wasu sakamako da suke da shi amma mu ahlus sunna mu abin da muke faɗa sufan hikima tana kowa ma ubangiji ne ya guri ibn qayyim shine ya kawo wannan abubuwan masu zurfi in ba da haka ba da sai dai a wuce shi kuma al-maqarid ko biya shi ma ya kawo su dole ba yanda baka iya dole ba karanta shi sufan hikima a wajen ahlus sunna tana koma ma sufa ce ta ubangiji wanda saboda wannan hikiman kuma bayan ubangiji ya ci gaba da yaban ubangiji saboda shi ubangiji idan ya baka baiwa ya maka baiwa ya baka arziki to akwai sifa na ar-razqu da kuma suran shi na ar-razzaqu wanda ke koma ma ubangiji wanda mu kuma idan muka tuna da cewa ubangiji shine mai azurtawa ya azurta mu saboda sanin wannan hikima kuma za mu ci gaba da yabansa za ko mu ci gaba da wato bauta ma ubangiji saboda wannan hikima to wannan shine abin da ake magana hikima su amma a sha'ira su a wajen hikima kawai shine amfanin mu kuma muna ba cewa a ka amfana shi za a wajen ba su tafini su suna ba tsakanin ar-rizqu da ar-rizqu ar-rizqu shine kake amfana da wato azikin to amfani da zaka samu wannan tukunna naka ne kai in ka sha ruwa ka samu amfani jikinka yayi kyau wannan naka ne yanzu ubangiji tabbata ya san maka da amfani amma shi ma ubangiji kuma wannan ran da ya baka to akwai kuma wata sifa ta ce take koma masa na kasancewa ubangiji mai arziki ne arziki kuma yana koma masa sifarsa ce kuma idan ka san wannan sifar kuma sai zama diya inda ka tuna cewa ubangiji shike da arziki sai kai zai ki saboda yana da arziki to wannan shine hikima da wajen ahli sunna da suke magana cewa sifa ce take koma ba Allah ta'ala shi daya fal ibada hiya ti wujudi da ajli al khalaiq kullu adaka bauta saboda kene ubangiji ya sabar da bayi baki daya kama qala ta'ala kaman Allah ta'ala yace ayhasabul insanu an yutraka sudan yanzu dan adam yana riya ga yana ganin cewa za a bashi sudan shine wato a bashi wani ba tare da wato an bashi wani karazibe ba tare da an bashi wasu dokoki ba labarin sudan shine wanda ga kai maka muhimmal kamar da ko alhamal kamar da lashin mala ya kawo mana amma asalin kalman shine wato daga sadan ne daga sada yawa ce sada shine abin da yake nema babu lufuma tare da shi babu wato haduwa da juna kai a bar shi kawai yana yin abin da ya ga dama ko a bar shi a satansa to daga nan ne aka ce sudan saboda shi dama da ba a bar shi abin da ya ga dama haka za a bar shi ya abin da ya ga dama ubangiji ya ce to ba za a bar shi haka ba dan haka ashe kaga dan adam ba shi da yanci na yin abin da ya ga dama amma duk kuma yana da ganin dama akwai mace guda biyu shi da ga malaman suna ba su amfani da hurriya ko idan su galibi ba sa cewa dan adam ya da hurriya yanzu zaka wasu barun kai yanzu suna rubutawa to dan adam ya da yanci mu bare wani lokaci babu da wata kalma ce a Hausa da zamu amfani da amma dai da ya kamata mu kauce mu wannan kalma din ba a cewa hurriya yanzu kin hurriya wato shine wanda ke da yanci abin da ya ga dama ubangiji kuma ka shi yana cewa ayhasabul insanu an yutraka sudan a ubangiji da ya baka ganin dama daga cikin wasu abubuwa ce ka iya zaba amma shi ya halice ka ne saboda ka bauta mashi saboda in ka yi dama to ubangiji ne ce kai dama in ka yi hagu ubangiji ne ce kai hagu in ka zauna shi ce ka zauna in ka miƙe shi ce ka miƙe amma ba halice ka kai abin da ka dama ba shi yasa ko magana zaka faɗa ba yadda aka ce wai ai ni ma ina da yanci bari in faɗa abin da na ga dama eh to sai dai in za a samu gaya ma yan siyasa saboda mu ba mu dan gore amma dai mu addini ba a ce ka faɗa abin da ka dama ba cewa akai ka faɗa alkhairi ko ka shiru duk wannan wato kankan ban za ka gani mutane na yi a Facebook da ina ne har masu wazi yanzu masu wazi ka san galibi abin da ke faruwa dan adam sabo take wawa dan adam dai dan dane ga wato bi'ansa mahallinsa mu kusan ni yanzu tun daga na tana cewa Allah ta'ala ya sa mun taso ne mun bude ido mun yi wayau da demokradiyya ai wannan da suka zo a baya wanda suka shaida mulkin soja lokacin wanda shi ko tari ba a cika yi ba in kuka cika yin tari ko ga me zai faru ai ba a yi wannan wato sakan baki ana faɗin manzaro ana mai da masu mutunci ba kamar ba masu mutunci ba a yi to wata daga nan da aka ce zamu demokradiya sai kowa ya zama ya daukar makansa wani abu da zai iya faɗin duk abin da ga dama to wannan fahimtar asalin ta ita demokradiya ce shine freedom of expression da suke faɗa to abin ta kai ci shine kai malamin addini kai ma sai kaje ka dauko kana wa'azi kaje ka dauko wannan mafhumin da mutum ke rigima da shi sai ka ce kai ma zaka faɗa abin da kaga dama zaka faɗa abin da kaga dama akan yan uwanka masu wa'azi zaka faɗa abin da kaga dama akan shugabanni zaka faɗa abin da kaga dama akan mutanen gari ba wanda ya baka wannan damar dan dai dan kana wa ba ko kadan na ba da masu wa'azi saboda dan masu wa'azi su yare ba su yarawa ba zai zuwa su gyara za ka gani duk abin da yanzu za ka gani wani zai je yayi za ka faɗa to sai dai inda shiga bai hau yanar gizo ba gobe ba za ka ji wani yazo ya kafa wato teburi da wata yan kamaransa za mu tsokaci za mu tattauna za mu kaza wannan abin da ya faɗa wani lokaci har ya zage wani lokaci har ya tsire ma malami dan uwansa wai ba ka wannan yancin ba wanda ya baka yancin ka faɗa abin da ka dama kai da alita ka aka yi la yabu lahu jahra bi su min al qatl cewa aka sha an zalunce ka kai waye zalunce ka ba wani zalunce ka magana kuma cewa yanzu ya fi ya fada alkhairi to sai yanzu ya dinga gaya maka sa cewa ai ni alkhairin ne na fata a zuciya mun ga na fata addini dan dole mu fada shahawa ce khafiya wallahi shahawa khafiya shine akwai san zuciya a cikin zuciya bai sani ba akwai in kana son ka bauci Allah ko shahawa kafiya ko babu shine kai lokacin da shi wannan ba wahala yazo da gaskiya kaka zo gobe kuma ka ci ka yaba mishi ko ka kaita abin a zo kace Allah Allah kana bin sa a gindi a gindi wani kuskure ka zo ka faɗi maka gaba ka ban ka wato ban kade shi kace ba shi da mutunci wani ma ya fi ka karbuwa ya fi ka mutunci wajen mutane da yawa ubangiji ya shaida su ta hanyar shi amma kana bukata sai ka yi ta hanyar zaki sakula da suran malanta wannan duk abin da ya kawo saboda wato yanci Allah cikin bakin nan ne shi ke kawo da wannan gaskiya to kuma masu wa'azi aka wata akula ba wai mu ba wa mu da nan yanci Allah cikin baki ai ba ka shagiya na tabbatar ba wani malami wa'azi da ke shagiya ni na ba ka sha ba na azumi ana ka ba to shi ma wannan surutun nan da masu wa'azi ke da barbarma da barbara ma da komai ma to ba addini ya hana ka addini ya riga ya hana ka sai abin da yake da alkhairi sai ka faɗa abin da babu alkhairi sai ka shiru akwai abin da kuma daga cikin cikan hankali shi da ya shiru ba ba komai da yake faɗa ba to mu kuma kan sauran mutane ina gani kawai yanzu saboda yanayin rayuwar da muke duk kusan kowa yana faɗa abin da ya ga dama ne duk girma mai girma duk tsofansa duk farin gemunsa wani ya zai faɗa magana gobe-goben nan in ba ta zuku ne yanzu za ka ji ya yi mushi wani comment ya ce ni malam a wanda ka faɗa da ina ganin ka wani mai ilimi a shi ɗin kai ɗin ma jahili ne a kowai zagi ba ya zagi sosai zan ba san da ya faɗi zagin ne amma dai sai ya tafi zagi mai girma ya yi wai in ka tambaye shi wai shi ya faɗi ba ra'ayinsa ne ai ra'ayi riga wallahi za ka ji ka ga ra'ayi riga wallahi je lahira ƙwarai da gaske wallahi sai Allah ya tambaye akan duk abin da muke faɗa eh wannan Facebook da ake duk ubangiji ya yi dan ya daure mu amma za a je lokacin da ubangiji zai tambaye mu shin mun yi ne daidai ko bamu daidai ba wannan sunci da ake yi ba daidai ne ba ubangiji cewa ya yahsabu al-insanu an yataraka sudan dan adam yana ganin za a bar shi ne karazibe ai muhmalan a banza ba a tare da an umarce shi ba shine muhmalan shine sudan a wannan muhmalan malam ya fasara ibnu abbas shine kansa ya fara faɗan wannan magana ali ibn abi talha al-walibi yake rubuta daga abdullahi dan abbas kamar da al-qamari ya kawo yace ayahsabu al-insanu an yataraka sudan ai hamalan wato abasu karazibe a banza ba tare da an umarce su ba qala shafi'i saboda haka wato kar mu ta tsammanin cewa rayuwar mu zamu dinga yin rayuwa kawai karazibe wannan rashin sani ibada ce rashin sani kuma hikiman da sa ubangiji ya samar da kai ubangiji ya samar da kai ne saboda yi nayi dare na bari ba zan yi ba sai abin da ubangiji na yake so ba wai kai abin da ka dama ba kace daga duniya sai ka duna to kaga zaka je ka duna kuwa kaduna ba yanzu zafin rana ce eh yanzu ma duk fili yanzu duk babu su an sayar saboda haka ka gama aikin gwamnati kuma ka je kaduna babu fili kun zaka daya akan ka daya akan ka kuma zaka je ina ne ma ka je ina ne amma dai ka ce wai daga duniya sai ka duna wato ka wangaje to wannan mutum yana ta ja maka shirgima yi da ubangiji Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala na cewa fa hasbu anna ma khalaqnakum abatan wa annakum ila rajul la tudahu kuna tsammanin za mu bar ku ne kawai da wargi ba za ku koma wajen mu ba ba za a umarce ku ba haka za a bar ku karazi ne sakaka ba zai yiwu ba ubangiji shine ke fita ala Allahu al-malik al-haq Allah ya wuce gaban yi haka Allah ta'ala madaukaki ya daukaka yi abin da zai zama wargi ubangiji gasken yayi abin da kuma yake wargi ne shi daga cikin sunan ba akwai al-haq gaske zalika bi anna Allahu huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah ta'ala yana cewa saboda shi ubangiji shi shine gaske shine gaske to kuma wanda yake sunan sa ba akwai gaske a ciki da gaskiya kuma kace kuma zai abu wargi wanda ba zai yi ba kana shafi'i wannan shafi'i malai yace rahimahullahu ta'ala la yumar wa la yunha yana fasara wannan aya haka aya hasabul insanu an yataraka suda yanzu dan adam yana tsammanin za a bar shi wato karazibe ai la yumar wa la yunha bala ubati shi bala ana shi ba haka yake tsammani ya ci ya sha ya kwanta ya bacci saboda yana rayuwarsa abin da ya kada ma wannan ba zai yi ba yana ya fitar da hikimar ubangiji wannan fasara da imamu shafi'i shi ma mujahid abin da ya fada kenan kamar yanda ibn abi najib yake ruwaitowa daga mujahid ibn jabr ababar ya kawo shi isnadin sa ingantacce ina cewa shi ma la yumar wa la yunha wa qala ghayruhu wani imam shafi'i yace la yusabu wa la yu'aqab ba za a bashi ladan aiki sa ba ko za a bashi hukuma akan zulumin sa ba haka dan adam yake tsammanin ubangiji zai yi mu'amala da shi ubangiji bai mu'amala da shi a haka ba Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam a cikin tafsirin at-Tabari ya zo ya kawo da isnadin sa yace alladhi la yutarabu alayhi amalun wa la ya'mal wanda ba za a fallanta mishi ga wani aiki a ce tina sai kai ba karkarani ne sai kai haka dan adam yake dan mani kawai ubangiji zai bashi haka ubangiji ya wuce gaban ya bashi haka dan idan kace ubangiji yayi wani halitta da ya bata saka gaba bai kima sai kaga wannan sifa sana alhakim ba bai ta sai haka lallai samar da mu ubangiji ya samar da mu ne saboda mai bauta saboda bauta ba Allah ta'ala mana yace wa huma tafsiran sahihani wanda ka fasara ne guda biyu fasara ne guda biyu wanda suke ingantattu wanda yace abin mutun karazibi da wanda yace ba za a umarta shi ko ahana shi ba da abin suna wato laguntan juna abaka karazibi shi yake baka umarni ko ahana ka abaka umarni kuma ahana ka wannan shi ke cewa kai ba baka karazibi ba fa ina tawabu wal iqaba domin wato lada da zunubi lada da wato hukuba mutarattibun ala al-amri wan nahi ubangiji ya shar'anta su ne akan ya gina su ne akan wato umarni da hani ba ubangiji bayan lada ko hukuma sai bayan yayin umarni da hani sai ya ce yi na yi barna bari to wanda yayi to zai ga ladan sa wanda yake ko zai ga zunubin sa wal amr wan nahi huwa qalb shi kuma umarni da hani shine abinda ubangiji a qalbin da ibada wa iratuwa shine wato neman abauta masa din da kuma wato nufatan bauta din bulbatan bauta da kuma neman bauta din to wannan shine wato al'amr wan nahi wanda kuma shine ubangiji azaba bayi sai sun yi ko suna so ko ba so idan mutum sun yi suna so to kuma sun cika in kuma sun yi ba sa so to kuma akwai wani bangare ma da baya da zasu mala cewa waqifatul ibada ita hakikanin bautan ubangiji intitaluhu ba shine a samu mutum yayin da yake yace zai bauta ma Allah yana yin ibada da hakikanin ibada ba shine kawai je in kwanta ubangiji ya dinga bani ilimuka ba tasmi'u ilmun batin wanda suke fada ba shine ibada ba ibada hakikanta shine aga kana yi aikace kana alkita ibada hakikanin ibada in kace kana san Allah ga shi ka soyayya a aikace hakikanin san manzon Allah shine aga kana bin sunnan sa a aikace hakikanin san Allah ta'ala wato bauta mu Allah ta'ala da kake abinka da bawan Allah aga kana yin sallolin nan kana yin azumi baka cewa kai ba za ka yi ba baka cewa kai za ka da huta wannan shine imtitaluhuma to kaga tun daga za ka kamar yana yin raddi ma wasu basu magana cewa su hakikanin bauta shine ilimi da za a samu na duniya ilimi na duniya shine ilimi na musamman da ubangiji ta yake ba wasu dai wannan ba shine bauta ba wannan ba shine bauta ba bauta shine kawai kaje ka wato ka kulle kanka daki ba kai ta wasu muridai saboda ubangiji ya baka wasu ilimuka wannan ba shine bauta ba bauta shine abinda ubangiji yace shi za ka yi to shi a samu kana yi din rakaa uku nan da yanzu yace mai wasa da azhar da al'asar magriba to kai hudu ko kai uku kai biyu in kai biyu ka gaba in kai hudu to waza ka nan gai kai yanzu kishi yi kai yanda yace aka kisan kai masa sai a inda yace ka kara ka iya karawa amma inda yace kai a naka daya nan nan aka kisan ka kai daidai wa daidai ba kari ba buraki in fitaluhu ba kada wani magana wani ilimin babin ba magana wani mutum ya je yana ce wai ya samu kashafi Imam Malik tun a lokacin sun an fara irin wannan fannara wanda ke shi yanzu ya samu ilimi na musamman ilimin batini na duniya da sauransu al-qadi iyad mai ashafa ya yi nan jami'a ke tartibul madari yace ta an tabi Imam Malik akan masu da wannan ilimin batini sai ce inna ilmal batini la ya'rifu illa man 'arafa 'ilma Allah to duk wani mai cewa shi ba roshi da shari'a shi ilimin batini yana mai shi da ladunni to da ya sani babu wani da san ilimi na koyan ba sai wanda ubangiji ya bashi ilimi na shari'a dan haka malamai ma wanda suka san addini to su ne suka sako ilimin batini ilimin ladunni ne ake magana ba wai a kawo wancan tirin fadiri ba ba abin da ya sani sai yi ma ubangiji wato la ya tama ubangiji addini da kuma wato ya ce maza Allah ya mabiya in ana maganar addini shi kawai ya abin da ya iya kawai shi ne zo da wasu bidoyi ya zo da duk wasu abubuwa da aka hana a addini ina iya kokarin dauko mabiya Allah baka sa shi kuma maza Allah ya kike musu mabiya to wannan baya cikin abin da yake wato Allah ta'ala sharanta wannan wannan kuma baya cikin wanda ubangiji yake indiga shi abin da zai bashi baiwa na ilimin makan sa baya ci abin da Imam Malik ya faɗa ke yace mataqullahi alayka ilman batin la yakunu illa ma'a fathi qalbihi wa tanwiri din ga ubangiji ya bude maka zuciya kana samu ilimin makan to ubangiji da bai saba ka ba sai ubangiji ya bude maka zuciyarka ya saka maka zuciyarka ko kada zaka samu wannan ne ta hanyar kankawar da shari'a kuma yin sallah dai ina yi banna bari da ubangiji yake maza Allah ya sharanta maka to wannan shi ake bukata wala hada qala ta'ala da haka ubangiji ya faɗa ku lokacin wala hada qala ta'ala da haka ma ubangiji yace وتفكرنا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سوباي daga cikin ta'adan bayin ubangiji na gari shine suna yin tuntuni game da halitta ubangiji halittar samai da kasai suna cewa ya ubangiji mu baka halicce wannan da wargi ba baka halicce wannan da wargi ba wato su a wajen ahli sunna a wajen malamai wanda suka san Allah da abinda ubangiji yayi to suna kokarin mai da shi zuwa ga hikimar ubangiji sai su yaba ubangiji saboda wannan hikima idan ya ba su to za su mai da wannan baiwan zuwa ga wato suffar shi ta baiwa sai su yabe shi saboda baiwa da yake idan ya hana su za su wato maida ilimin da hikima da ubangiji ya sanya ya hana su da kila saboda tutuwar su ne ko wani abu makamancin haka sai su yabe shi saboda wannan idan ka kalli ya ko ubangiji ne ya karbi dan uwanka ya rasu in ka kalli ta fuskar ubangiji to wannan wajibi ne a imani ka yabe ubangiji saboda ya karbi dan uwanka saboda ya kashe shi to ubangiji baya komai sai da hikima dole ka ji cewa shi din ka in a bangaren ilimin ubangiji ne ubangiji ya riga ya kaddara cewa shi a daidai wannan lokacin zai mutu to dole ka yadda cewa ubangiji karɓar ransa da yi a wannan lokaci din dole a mishi jinjina dole a yabe shi saboda wannan kuma ya ko wato mutum zai tashi ya ga wani daga cikin wanda yake so ya ga shi a wuta kamar ƙashin abin da baya so kenan ko to dole ya ba ubangiji saboda ya sa wannan mutum a wuta saboda ubangiji baya komai sai da hikima sai da ilimi sai da cikakken sani saboda haka zaka ce ubangiji ya sa wa da cikin wuta saboda cikakken sani da yayi na wannan bawa kuma zaka yabe shi saboda nan ilimin nasa amma kai yanzu dan an zo daga baya kana da yaro da yaro ku ko wani abu wannan ka ji gata ka ji abin ya dafa ka to wannan babu dai wannan babu dai amma dai ka juya wannan ubangiji kuma ka koma kana wanda an rake yi suna kokarin nuna sai kalle sama yayi dakuwa yace wani wai ko wani abu yace wai wai shi ne din ubangiji ke masa haka kaga wannan bai san Allah ba ba haka ta sabo da musulmai ba wato a wajen musulmai ai ga wata jarabawa mai girman sha'ani da musulmai suka shiga halin akalikayi irin lokacin da suka tashi ba iya buga ga Allah to amma idan aka koma hikiman da ubangiji ya sanya ya karbi rayuwar ma'aiki a wannan lokaci to dole mu yaba ubangiji mu tsara mu ubangiji mu kuma ci gaba da kamba masuransa saboda ya dauki ran ma'aiki an bar tuban bacci amma mu a wajen mu saboda muna san shi ba ma san rabu da shi za mu ji mun damu Allah ya sa an bar tuban bacci guda biyu bangaren aikin ubangiji dole ka yi shi kace ubangiji ya san akwai ilimi da hikima da yasa ya karɓi rayuwar ma'aiki to saboda ne kina kuma dole a yabe shi wannan shine abin da malamai ke magana wa qala ta'ala ana ta'ala cewa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq bi ma'alji samai da kasai da wanda suke halittu da shi tsakanin samai da kasai ba sai da gaskiya wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wal tujza kullu nafsin bima kasabat lallai ubangiji ya halicci samai da kasai da gaske wal tujza kullu nafsin bima kasabat kuma saboda asakan kama kowace rai da abin da ta aikata fa khabara Allah ta'ala annahu khalaqa samawati wal arda bil haqq anan kaga ubangiji sai ya bada labarin cewa ya halicci samai da kasai ne da gaskiya almutabban minhu amrahu wa nahyahu wanda wannan gaskiya da ubangiji ke magana cewa ya halicci samai da kasai ya kunshi umarninsa ya kuma kunshi halinsa da yake yi wa qawamahu wa iqabahu ya kuma kunshi hukuba lada da yake bayarwa kuma ya kunshi hukuba da yake bayi fa idza kaanat as-samawati wal ardu inma khuliqat li hadha to idan ko muka ce samai da kasai ubangiji ya halice su ne saboda wata hikima tasa wa huwa zatul khalqi wanda kuma ita ce wannan makasud ne sa ubangiji ya halitta fa kaifa yuqalu innahu la zata lahu wa la hikmata maqsuda to kaya za a ce da aikin ubangiji yana aiki ne kai karazibe babu hikima babu wani manufa da isa ubangiji yayi haka aw anna zalika li mujarrati istijar al ummal ko ko kawai mu ce duk wani aiki da muke yi ubangiji ya kawai wato abinda zai baka na tashar kiyama saboda kawai ya bada ladan kwadugon wanda ya kwadugo ne hatta la takaddaru alayhi mutawamu bil minna saboda daga baya ka aje ladan aje lalata musu wannan ladan ubangiji zai ba su ta hanyar goranta musu wato kan yana ishara zuwa ga maganar farko a masu cewa ubangiji ya sanya wannan wato ibada ne kawai tilas da haka mu yanzu sallah ta zama sallah ce sai Ubangiji ya ce ayi, amma da cewa ai kai sallam to ta zama ibada da Ubangiji ya ce mai shirka, misali Ubangiji kaga ba zai ce ai shirka ba, ai albashi ne wannan. To su a wajen su shirka da tauhidi ɗaya ne a wajen ajin farko dan ashaira kenan, suna ganin tauhidin shirka duk ɗaya ne, ba na Ubangiji ya goyi bayan tauhidin ba. To su kaga ibada a wajen waɗannan mutane shine bari in yi ibada, kaga babu gardi, ba ka yi kana san Allah ya zai, ba ka jin cewa yanzu kai wato kamar bautan Allah kamar wani abinci ne da in babu shi ruhin ka ba zai rayu ba, babu wannan. Haka kuma idan ka ce kai kuma wani Ubangiji kawai ladan ka yake baɗe yake baka, kawai misali in aljan ta biyu ne kawai kasancenta kawai kai ka ba ka ta biyunka, kai dan me za a ba ka bakwai, wai dan me za a zo Ubangiji ya ninka baka aiki ladan ka kai ba ka san gori ba, to su wata zira kenan. To in kaga idan suka ce wannan kawai su ne amfanin bauta a wajensu, to ta ina muku ramta wannan amfanin da malam yake zage ni, shi ne malam yake magana nan, kaga ba zai yi a ce Ubangiji ba shi da hikima ba, ba shi da wata manufa da ya halice bayi saboda wannan ba. To in ko mu ne da yana da hikima, to ta yaya za a ce kawai Ubangiji ya yi ne saboda wancan dalilin farko na sha'ira, ko a ce ya yi ne saboda wancan dalili na biyu na mu'tazila, aw li mujaradati isti'dadin nufus lil ma'arif al aqliyya, ko kuma kawai ka takaita amfanin bauta da kuma sanin kimar Allah ta'ala, ka takaita shi akan wato wai ka samu wasu ilimuka na hankali da Ubangiji zai baka, ya riga baka wasu ilimuka. Wannan galibi har yanzu mutanen India, mutanen India da wanda musulmai su da wanda ba musulmai su ba, kuma duk akan wani ra'ayin suke, duk wani sayyidis da ka gani wasu masu ruwa haka suna sa wasu kayayyaki, suna wasu zane a jikinsu, za ka ga su yi a wajen shi yana cewa ai wannan ko sa kwakwalwa yadda Ubangiji ya yi ta, inda muna yin aiki da kwakwalwa, to za a ce ni ina kwamfuta, galibi dan adam ne yakan zauna ne haka yanzu ya kasalance, amma in ba haka ba babu wani abu da dan adam zai zo da shi wanda zai kai kwakwalwar sa, kwakwalwar dan adam ya amfani da duka kai baka zaka. To sai suke cewa to idan suna mutum na sai ƙara kobawa da wannan kai baka zaka ya same su sosai, to sai ya je gabaki ɗaya ya daina duk wasu abubuwa na jin daɗi. Wannan ina magana mutanen India ne, dan ku san ina aka samu su, aka samu da abubuwa, sai ka daina zuwa wurin jin daɗi, ka daina cin wato kwana mai laushi, balle ka saba haka kuma zuciya ka taratayu akan jin daɗi. To idan ka je kana yin waɗannan abubuwan, kana ba kanka wuya, kana sa ma kanka jikinka kyalli, kawai kana yafa ma kanka, kana fama da yunwa, ka ga kaga babu abin da zaka tunani, kuma sai wasu gane-gane haka, in aljanu ne to in kuma gane-gane ne wasu bayanai zaka dinga duk daga nan ne zaka cewa sai wasu Allah ne, duk daga nan sai gani ayyuka suke samu, in sun samu yunwa aljanin yalo ka gashi ba a ban gashi ba, a ce a ci gaba da bashi suya sai ran zalla, a ci gaba da yunwa daga nan kuma ta sai zuciya ya gashi ko ya gani ma ya gani. Galibi to irin wannan aqida ce ta mutanen India, to su a wajen su yin wannan shike ba su ilimin bukadin da suke samu, shike sa duk wasu abubuwa na gaibi da wai duk su sani. To wannan shine haka ne, su bayan mu a wannan irin wannan kasa ta mu zaka, suna suna yin irin wannan, duk da yanzu su bayan mu kaga ko da ji suke shiga suna cin abinci da jami'a, amma dai bayan dai zaka ga ai su irin abin da suke kenan, zaka ga baya sa kaya mai kyau, baya jin daɗi, yana ganin in ya koma yana jin daɗin irinka, wani ilimi babu shi. To shi ibn al-qayyim anan ke musu raddi, ke cewa wannan in ka takaita bauta akan wannan sani wannan abin kawai, to kuma mutum Ubangiji ba, bauta ba kawai wai ranka samu ilimuka bane, na'am bauta ya ɗaya daga cikin abin da Ubangiji ya ƙara buɗa maka zuciyarka ka fahimci su abubuwa, amma ba shi ne shi kaɗai ba. Lokaci ya yi ku to mala yace awli mujaddad isti'dad an-nufus lil ma'arif al-aqliyya wa thiyaban li maqalat al-awa'id, ko kuma mutum ya ce zai yi wani wasu horarwa, zai wani horar da kansa saboda wato ya saba ma wasu al'adun mutanensa da ya tashi akai, saboda shi kuma Ubangiji in ya ga ya saba ma al'adun mutanensa sai ya bashi ilimin muka, idan da bashi ilimin muka daga baya ma wataƙila ma zai zama in bai zama wali, in bai zama annabi mutum ya zama wali, in bai zama khatamul nabiyyin wal mursalin kuma ya zama khatamul wilaya, ya da khatamul wilaya kuma ya ce in daga shi sai babu wali. A kasan duk wani kishiya da ya kaɗa duk wani hanyoyi da su mazalar kishiya sai da suka masa, a gane ma Allah ka zaka ce wani kai nabiyu ne ko rasulun ba za su yi ba mai karɓa, amma sai a zo da wani khatamul wilaya kuma a ce daga shi babu wani wali kuma. To kaga dai yanzu abin da yake magana da ba wani wanda yake san Allah ko ba wani mai takawa daga shi, inda lokaci da ya mutu zai ga kana sanar da mutuwa da Allah, sai san da ya mutuka cewa babu wani wanda ke san Allah ba ba nan yake take tarawa dan wani abu karane ubangiji ya faɗa a cikin Qur'ani ala inna a'udhu bi Allah la khafu alayhi wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kenda kace kai kai kike da khatamul wilaya ka da khatamul wilaya wato abin da kike magana babu wanda ke san Allah yake takawa to sai kai to ai ka ga kuma wannan shi kansa wato kaman ka kafa mutane ne wala fasara cewa Allah ka kafa mutane ai ka ga wannan shi ne mahukumin wanda ka kafa mutane wanda wato shi a wajen sa mutane ba musulmai ne ba tunda ya ce ba su da imani ba su takawa bala ce wai za ta amala labibul farqa baina hadhihi al-aqwan idan mai wayau ya fahimci bambanci tsakanin waɗannan manganun da muka kawo guda uku da kuma na hudu nan wa bayyana ma dalla alaihi sariqul wahyi da kuma wato ya ƙara fahimtar bambancin abinda haƙiƙanin wato wahayi karara ya fito yayin bayanin cewa ubangiji ya alce mu dan bauta masa alima anna allaha ta'ala khalaqal khalqa zai sani cewa lallai ubangiji ya alce halittu ne li ibadati da musu bauta masa wannan shine wato kima yake bar yake nukule mana ita aljami'a li kamali mahabbati bautan kuma tana tattaro kamalan san ubangiji ma'al khudu'i lahu tare da wato cikakken kankan da wato zuciyarsa da gabobinsa ga Allah ta'ala walin qiyad li amrihi da kuma wato jayuwa zuwa ga umarnin Allah ta'ala wannan shine wato anan malam duk wannan bayanin da yayi kaga anan ya faɗa maka asalin gayan hikimar samar da wato hikimar bauta ko amfanin bauta wajen bayan Allah su ahlus sunna bauta a wajen su abubuwa ne guda uku in ba tare wannan mutum ba tama makasudin ba amfanin bauta shine samu soyayyar ubangiji amfanin bauta kuma shine saboda su ƙara kaskantar da jikinsu baki daga ubangiji amfanin bauta kuma shine su jayi zuwa ga umarnin ubangiji kaga anan ba shine cewa an tilla samu da kamar wacce suka fada ba shine ladan kai kwa dugo ba ba shine je kan killace kaina a gurin da kaina ba duk ba shine ba so an ahli sunna in dai lokacin da kake bautan Allah kana san shi to in kana san Allah ta'ala ne zaka ji wannan bautan da kake dadi kake ji kamar yanda wato ai kuma kike kake san ta yayin da kake mata idan madadi kake ji shi wanda kake so magana da manzo Allah yayin da kake taimakon sunna sadaki kake ji iyayenka yayin da kake taimakon su kake ba su da abin da kake bukata dadi kake ji to wannan shine wato uwa game da lamarin ubangiji yayin da muke bautan Allah zamu kuma dadi muke ji ashe kaga ba maganan kai kace zaka bauta mu Allah ka dinga kake dadi kuma ko da ka gaji zaka ce dai ka gaji amma lallai na a samu cewa kana akwai wani soyayya tsakaninka da ubangiji yayin da kake bautan Allah in aka ba samu soyayya tsakaninka da ubangiji ba lokacin bauta ba ku bauta ba walladina amanu ashaddu hubban lillah saboda haka dole ka bauta muhabba sai kuma ya faɗi cewa al khudu' shine wato lokacin da kake bautan Allah zaka ji baki daya kai a kasa kake shi kuma shine madaukaki duk wata bauta da zaka yi in dai kana jin cewa kai din babu dama ne kai din ma wato ka kai ka kawo to ubangiji bai karɓi wannan bautar ba kuma wannan baka bace ibada hikimar ta ba gar inda baka fahimta ba saboda haka dole ka ji bautan ubangiji yayin da kake bautan ubangiji kai kasa kake shi yasa ba in Allah ga ubangiji sai ya sanya lokacin da muka fi kusanci da shi zai amsa mana bautan mu lokacin da muka sa mafi girman wato a jikin mu goshi da hancin mu a kasa a lokacin ubangiji shi kuma a lokacin wayan ka sallama masa ne kan cewa ba wanda ya kai kaskanci kai ba kuma wanda ya kai bukatar shi na daukaki shi kuma a lokacin ubangiji tunda har kan ina zan ku biya maka abin da kake bukata to kaga wannan shine wato barkin bauta sannan kuma sai kada wataƙila duk wayan da kake bautan Allah kana san shi kuma ka kaskantar da kai babu girman kai tsakaninka da ubangiji amma yayin in ka dan fitar da gari haka ɗan farauta ko ka fuka fita jeji sai a samu baka ce da wurin ubangiji sai a ce kuma walin qiyadi da amri duk inda kake ka dinga halatto da umarnin sa me yace a wurin tukuna sannan ayi to wannan kaga waɗannan abubuwa guda uku shine a kansu hikimomin amfanin bautan Allah ya ta gido a kansu kuma wato duk ahlus sunna suke ɗaya daga ciki in babu to za a fita sabaru bautan Allah ba kawai shine muje mu ga Allah kan ban mu cin abinci mu za mu ci abinci saboda ma mu mu gina jikin mu saboda mu ci gaba da san Allah mu bauta mu Allah mu ci gaba da jin gode mu ubangiji saboda arzikin da ya bamu wannan duk ma ya daga cikin bautan Allah amma ba wai mutum yaje wahala kansa ba saboda haka wato kashi ka ga mai bautar Allah shine wanda zai halarto a zuciyarsa wato waɗannan ma'anoni ne ma'anoni ubudiyya da dangane cewa shi bawan Allah ne tutur da zai tawata daga ubudiyyar ubangiji ba ibnu taymiya ya da tarihi da ya kira shi ubudiyya wai ne dan adam zai zama shi tutur ya mai da kansa bawan Allah din kuma wai ya shi ne shi cikin halin bauta din shi kansa kar ya fara cikin halin bauta ya kira wannan tarihi sunan ubudiyya dan ne mai kyan gaske wanda kuma bai amfani da usuli mai karfi ba kusan ibnu taymiya da fansa malamai wani lokaci ma sai mun ce malamai ba ina maganan masu azimi ba ina maganan malaman duniya wani lokaci mun ta fansa sai an zauna a yi taron dangi sai an fasara wa juna tukuna akwai wasu litafai da fansa kusan ba ka gane me yake faɗa saboda abubuwan wato yanayin raƙwa da yake maradi din galibi ba da mu ne ba mu galibi ilimin namu bai kai ya kawo ba saboda haka to ya amfani da wani harshe mai tsauri wanda sai an zauna a yi taron dangi wajen bayaninsa wanda kuma manyan malamai wani lokaci sai an zauna an tattauna akwai wani an ce an je gari kaza an kawo tattauna tsakanin malam wanda malam wanda malam wanda na duniya ana kokarin yin wato gyara sharhi mai dangane da taimiya wani lokaci ga gauni ya gane wani lokaci ga gauni bai gane ba wani lokaci ga cin katin a ce wanda suke hakikin tafin su tafin sai magana sai su zo kafa sai suna tsammanin da abin da yake yake magana sai kace kai da kake kanka tafin dai ka san ba kake nufi ba a ce shi ba bai gane ba ma ki ke yin taimiya kenan to kaga wannan shine ba iya gudan kaji mu ce in ba ka kanka tafin sa ba za ka gane komai ba amma ba wani wanda lafi nasibi ba ya ji lafi ba yake ba shi ma ba a tambayi irin mu ya ji haka wani abu ya ce wai kai awa wai dan me za ka je ka shiga tafin sa riyadu tafsir na shek yasin wani tayi sai cewa dan me za a shiga za a shiga tafin sa ba a ganewa shi ba a dawo bane muna da banci da shi ne yana ma koya mushi ba haka wai koya ba ba dan me ne shi ba wai da kila ka wajen kudin sa ba kun da wajen kudin sa ku ba bulare bane ko alama saboda haka yana iya bada abin da mu ma za mu je kai mu ma bishi ilalcin ba mu da yawa ba ka zo da abubuwa da yawa da za ka ji sai ka zaka mutu gyara a nahawu ko larabci ko na wani lokaci da ba zo kan wannan insha Allah saboda haka wato ma'anar bautantaka a wajen bawa shine ya halarto da uluhiyyar ubangiji ubangiji shine kadai wanda ya tantance da bauta shine kadai wanda zai so shi shine kadai wanda ya samu da shi shine kadai wanda yake jujuya masa lamarin sa yake bashi yake ci yake sha shine kadai wanda zai girmama shine kadai wanda zai kaskantar da gaban sa gare shi shine kadai kuma wanda zai so in ya samu haka to kuma ololuwa da zai kai shine je daraja ta mushahada daraja ta mushahada shine daraja ololuwa a kalin da daraja da yake da ihsani daraja ta ihsan yace anta abdullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ce ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa wannan shi darajar farko ta mushahada ta ihsani ta mushahada ita fa illa takun tarahu fa innahu yaraka shi kuma daraja ta kasa kenta ihsani darajar farko shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa wato shine wato da lamar kai tsaye mai ke wanka gabaki daya zaka ga kai da Allah ne ko ka tare da wani to babban abin da kake tunani shine me ubangiji ya gindaya a wurin alaka da zaka tsakanin ka da wani ba shi wannan wani ke tsakanin ba yayin da kake neman wani arziki ya dauko ya baka ba zaka gode mashi amma kuma zaka koma kana kallon ubangiji yaya ya lamarin ubangiji yake yaya wani wato anishi kawai kai a roƙan naka ba amma ubangiji ya je ya karɓi da zuciyarsa ya zo ya biya maka bukatunka wato duk wasu al'alaiq duk wasu alaƙoƙi da zai sanya ka sanya ku tsakani tsakaninka da ubangiji ka cire shi shine ka abin kana ganin sa ka ga da ba da kana ganin ubangiji ai wa za ka gani kuma ai ka tsira wuce ka shiga halalar ubangiji ka bar kowace halala kuma wannan shine abin da ake magana daraja ta mushahada to in kuma ba baka kai daraja ta insani da dorowa ba to shine dai yayin da ubangiji ya baka umarni karkan cewa kamar shi yana ganin ka kamar kai ne mai muka baka umarni sai kai alamar cewa kamar ga can saman bene yana ganin ka to kaga yana ganin ka za ka yi sharan da kyau kuwa to kaga wannan shi daraja ta fa innahu fa illa takun tarahu fa innahu yaraka wannan ta kasa kenan amma in ba haka ba inda ake son mu kai shi daraja ta mushahada wanda nan ne kuma za ka samu gardin bauta za ka ji diya yadda ka zauna da wani za ka ga kai ba ka tunanin sa za ka ga in hira ake yi in ana hiran duniya ne za ka ga kawai to wannan kayan suna da bukata maka lokaci daga cikin malaman mu akwai ko man da su ya sha ba ni labari da yake shi ya mutse shi ya fi matsansa akwai malamin Muhammad Kabir Yunus daga cikin baiwa da Ubangiji ya ba wannan bawan Allah shine cikakken ɗaya da ke wanda ka rike da Ubangiji baya wato a kowace saka da zai zo nan misali wannan abin da lokacin da za a ɗauko min haka aje min shi in aza wato takardata za ka kafin ka kawo shi yana yi wasu abubuwa ne da zai rika da aliki da Ubangiji su ba yana wasu zikirai ne inda za ka zo dan zumunci to zai ba ka wato kulawa a matsayin da ka zo wajen shi dan zumunci amma yayin da ya rufu ana zai ma shi wasu abubuwa sai ce to ba ku da ake yi ne su shi ba ba wannan ba shi ne ba shi ne abin da Ubangiji ya tace saboda wannan ba wato mutum ne wanda mai bayan gaske yana daga cikin wanda za ka ga akwai ɗan uwana Malam Faiz yana cewa shi duk a malamai na ƙasar nan da ya huda da su to ya samu daga cikin masu ba da labari suna kamban ma malamin wani lokaci ya ga a wasu abubuwan bai kai ba amma shi wannan malamin ya ji ya gan shi ne wato ya ma wuce yadda ake ganin ake siffanta masa wallahi kuma haka yake wani mutum ne wanda Ubangiji ya yi shi kamar wato ba a zamanin da namu Ubangiji ya yi shi ba yana da kyakkyawan wato mu'amala ga shi kuma da kokarin koyaushe tsakanin wani bawa tsakanin shi da Ubangiji to baya sawa koyaushe tsakanin shi da Ubangiji ne shi kadai to wannan shi ne dajin da ake san dukkan mu kai amma kuma sai mutum ya tarya ba ya tahora da kansa ya na karanta Qur'ani ya ta yin gaskiya ya ta yin amana ya ta yin yaki halal zalla inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ya ta halal zalla wannan yana taimakawa wajen a sami wato zuciya ta gyaru Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu Allah ta'ala ya yanda muke bautar sa Allah ta'ala ya sa muna bautar sa yadda soyayya da kuma kaskantar da kai da kuma jayuwa zuwa ga ubarnin sa abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da kai kuma Allah ta'ala ya yafe mana sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
اللهم اكبر الله